fatan asiye biyu da wani bature da baturiya sannan kuma ya raunta wani mutum na daban. Kimanin sa'a guda bayan harin, ƴan sanda Atlanta sun gano wasu matan asiye guda uku da suka mutu ga alamun raunin harbin a wurin shakatawar. Daga nan suka sake samun wata mace ƴar asiye ta mutu sakamakon harbin bindiga a wani wurin shakatawa da ke nesa kaɗan. Yan sanda sun ce hotunan bidiyon wuraren uku sun nuna motar wanda ake zargi ya kai harin a dukkan wuraren, kuma suna da ƙarfin gwiwa cewa mutum ɗaya ne ke da alhakin hare-haren.
To, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Rundunar 'yan sandan Ghana ta kama wasu mutane biyar da ake zargin su da safaran yara tara daga ƙasar Kamaru. Mutanen da ake zargin sun hada ne da maza hudu da mace guda. An riga kuma an mika su ga sashen 'yan sanda mai kula da yaki da safaran dan adam. Wani mai sharhi akan harkokin tsaro a birnin Accra kuma shugaban cibiyar Jatike Center for Human Security and Peace Building, Adib Sani, ya mana fashin baki akan yadda waɗannan mutane suka tsallaka kasashe zuwa ƙasar Ghana da ƙananan yaran.
Gaskiya abubuwa da yawa ke iya ya bari haka na zuwa. Na farko, in aka ce an kama yara a jiya su ba kamar an fitje su hannun uwayensu ba ne, mostly it is one bi. Ana iya ana kidnapping, okay? Ba mostly ana musu karya ne a karbe su wajen uwayensu a ce iri za mu kai su wani wurin jin daɗi, kuma in suka kai wajen sun samu arziki warai in suka yi haifar nan arziki sun iya su aiko muku kuɗi. Har ma a cikin Ghana ana iya ana yi wasu uwayensu kai yaransu su ba free don su je teku su yi fishin ko su kama kifi su yi arziki. So usually haka ake yi, ana ba su wrong information ne. Kamar matan African da ake kaiwa daga Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar kenan. To da fadin su kamar in muka kai rayuwar biya sake ba kudin wasa ke ga wannan gari ba. In ka kai ba haka ba ne. To usually suna mugun su haka, in suka kai immigration, in suka kai security checkpoint. Yana yi kamar yaran su ne ko yaran nan uwayensu sun yadda su wuce da su. Kuma in ka duba garin da ka kira duka, akwai issues wannan gari, akwai damuwa, rashin tsaro. Nigeria, Cameroon, duka mutan abin da ke faru daga wajen.
To, wannan abin al'ajabin da ke faruwa shine yara guda tara ciki ma akwai mai shekaru uku, kuma waɗanda suka ɗauko yaran nan su biyar ne mace ƙwaya ɗaya ne. Ya za a ce mace nan take da ƴaƴa har guda tara daga 'yan shekara uku zuwa 14? Ba ka ganin wannan akwai wani abin da ya kamata jami'an tsaro su kula da shi kafin ma har su tsalloko zuwa ƙasar Ghana?
Abin da ya kamata mu gane, mutanen da aikinsu tsofin aikinsu ne, suna aiki da very sophisticated network of course da ke iya suna use influence kuma suna use kudi. For example, suka kai ne da checkpoint in ƴan sanda suna iya suna ba kudi, ba ka ce kansu use sun iya su fita phone su make call. Suna da ƙarfi ƙwarai, amma mu ba mu
wato suna da masu goya musu baya.
Wannan dai gaskiya ne, suna da shi da kyau. So wani muna tambaya ta ya suka yi suka yi haka, ya suka yi suka yi haka, sun san abin da suke ciki ne, suna ciki ya kima ma. So far wanda ya ba ka wani sha'awa. Batun human trafficking akwai damuwa kwarai, even mazaje ma masu sai kamar ni da kai ma ana yi ana traffic. A yi musu kariya a wuce da su. Wani lokaci CNN report daga Libyan da ake tayar dan waye.
To, ko ta wani hanya kake ganin za a iya bi a magance irin wannan abubuwa, ko kuma wani irin fasaha kake ganin idan an yi amfani da ita za a samu yadda ake so?
Akwai abin da ake ce a cikin psychology ego dialectic, wato ana yin tambayoyi ana iya gane gaskiyar magana. Suka kai wani checkpoint an yayin musu tambayoyi, ina kwastu yaranka ya haka nan dan ba a raba yaran nan one on one, baban ku ne, ina kwa ga juna, ina kwa san shi, idan wannan duka na yi rayuwa yana fitowa da gaskiya. In ka duba Mexico border between Mexico da UN, ana iya ana zuwa a bar yara wajen don su samu su shiga. customs officers in law enforcement na da wannan farm ya wannan gari systems din da yake so wani ya dai kwashi yara ba ku tambaya ina yaran da suka fito da lake age su wuce Nigeria
Hadim Sani kenan shugaban cibiyar Jet Case Center for Human Security and Peace Building. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ake gani ita ce babbar rundunar ta haddasa tashin hankali na dogon lokaci a baya kan tsirarin musulman Rohingya. Ta kyale jama'ar su dan sarara a yanzu yayin da take fada da masu zanga-zanga. Amma manazarta sun ce ana sa ran gwamnatin mulkin sojan za ta ci gaba da tsohuwar murkushewa a kan lokaci. Rundunar sojin junta ta kwaci iko a wani juyin mulki na watan Fabrairu daga gwamnatin farar hula kuma ta maida hankali kan dakatar da masu zanga-zanga maimakon 'yan Rohingya marasa rinjaye da ke zaune a wani yankin yammacin Myanmar. Kuma ke ci gaba da neman haƙƙinsu. Akalla masu zanga-zanga 11 a kashe a ranar Litinin da 57 a ƙarshen mako a lokacin da aka zubda jini tun bayan juyin mulkin soja a watan jiya, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a shafin ta na yanar gizo. Tatmadu ba za ta canza manufofinta ba game da tsirarin Rohingya ba, in ji Tinan, malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Chulalongkorn a Bangkok. Tatmadu yana nufin sojoji a yaren Myanmar kenan. Daga ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Leon Austin za su je Koriya ta Kudu a yau Laraba bayan sun gargaɗi China cewa gwamnatin Biden za ta mayar da martani ga China kan tursasawa da wuce gona da iri a yankin. Blinken da Austin sun bar Tokyo da safe yau bayan sun yi tattaunawar haɗin gwiwar da takwarorinsu na Japan. Da nufin sake tabbatar da kawancin yankin Trans-Pacific yayin da China ke nuna ƙarfinta da Koriya ta Arewa mai adawa. A wata sanarwar haɗin gwiwa ta bayan taro, Blinken ya yi magana game da gwamnatin Biden za ta ɗau mataki idan ya zama dole lokacin da China za ta yi amfani da ƙarfi ta tilasta da zalunci don samun hanyarta.
Gaida Sarfilu Hashim ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, al'ummar Najeriya na ci gaba da bada gudunmuwa ga kokarin da hukumomi ke yi na magance matsalolin tsaro da ta zama ƙarfin kafa a sassa da dama na ƙasar. Ganin yadda ake tunanin cewa jami'an tsaron Najeriya sun gaza wajen magance matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihohi da dama a Najeriya. Gadai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A yanzu haka dai ƙungiyoyin al'umma na ci gaba da ba da gudunmuwa domin ganin an magance matsalar rashin tsaro da ta addabi jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. Bisa la'akari da yadda jami'an tsaron ƙasar suka kasa magance matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a wasu jihohin Najeriya. Wannan al'amari dai ya sa a nan jihar Niger arawa ƙungiyar 'yan banga ƙarfi ta hanyar ƙara masu ƙwarin gwiwa domin taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da waɗannan 'yan bindiga. Alhaji Bello Baku shine shugaban ƙaramar hukumar Jau, wanda kuma ya dauki matakin sanya kayan 'yan bangar domin yakar waɗannan 'yan bindiga tare da shi a yankin nasa. Ya ce sun ga tasirin 'yan bindigar sosai.
Su 'yan bangar nan, domin ni dai anawa komin dare, komin ruwa, komin iska na kira su, nace ga abu ya taso, to a shirye suke.
Ya ce ban ga kaman kana shiga cikin 'yan bangar nan ma ta hip patrol da kai.
Ai abin da yake ba su ƙarfin gwiwa kenan. In ba na ta yi ba ne, duk in za ita nikan ce ne ku hito ga abu kaza wuri kaza ku zo mu je.
Amma kai kuna tunkarin 'yan bindigan nan da kai a ciki?
In dai mun samu bayanin su mukan tunkare su, so da yawa mukan ji ai dauki ba da idan su, kuma Allah kan ba mu sa'a. Wannan nasara ya sa da mu a wuraren mu yanzu gaskiya abun ya zama tarihi.
Alhaji Musa Liman Mangoro shine sakataren kungiyar 'yan bangar a yankin Mangoro ta karamar hukumar Mariga da ta sha fama da matsalar 'yan bindigar. ya ce duk da yake suna fafatawa da waɗannan ƴan bindiga da ƴan makaman da ke hannunsu a yanzu amma idan suka samu ƙarin makamai lamarin zai fi haka
insha Allah wayan gaba muna yi da su a haka nan balle an ba mu wancan muna amfani da wagiloli baka adaka da wanda ita pump action din sai muna mai kokari da wayannan balle an ba mu wancan an ƙara mana ƙarfin gwiwa
to bisa la'akari da irin rawar da ƴan bindigar suka taka a yaki da ƴan bindigar gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yayi masu godiya ta musamman
ku ƴan vigilante mun gode kware da gaske Allah saka muku da hiri kuma na tabbatar muku gwamnatin jihar Niger za ta yi kokarinta ta ci gaba da taimaka muku
a sakamakon wannan ci gaba da aka samu na yaki da ƴan bindigar daga bangaren ƴan bangar dai ya sa wasu daga cikin ƴan Najeriya ganin cewa ai jami'an tsaron gwamnatin kasar sun kasa to amma ministan ƴan sandan Najeriya Alhaji Mai Gari Dingadi ya maida martani ga masu irin wannan tunani
a wannan wanda ba su san abin da suke yi bane ba wanda zai ce gwamnati ta kasa ga waɗannan matsalolin gwamnati na iya kokarinta saboda gwamnati na yin gurgudun halin abin da take iya yi kun wannan nan muna yi kun wanda kofa akan cewa lalle insha Allah sai mun yaki waɗannan mutane kuma sai mun samu nasara akan su
Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashihausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
domin fare wada har jinsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau
Masu sauraro barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri na Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu zanta ne da dattijuwa a Arewa, Mariya Ibrahim Baba, wacce ta yi fashin baki kan yanda wasu iyaye a Arewa suka sake har itace ya bushe a tankware. Hajiya Mariya ta ce gyaran tarbiyyar yara a Arewa zai iya yiwuwa in iyaye suka sake sabon lale da hana cuɗanya da miyagun iri.
An saki hanya ne, shi sa muka samu kanmu a inda muke yanzu. Shi kuma gyara inda aka yi niyya zai yiwu, da wahala amma zai yiwu. Babu ɗan da ya faɗo daga bishiya, kowane ɗa da aka haifa ya fito ne daga tsakanin uba da uwa. To daga nan gizo ke saka, duk ɗan da aka haifa kuma ɗan kirki ne. Ya dogara ga hannun suwa ya tashi uwa da uba to uwa da uban nan dole ne kowannen su ya tsaya tsayin daka dai bisa kan tafarkin da Allah ya dora masa wajen tarbiyyar da shi namiji akwai bangaren da zai ita mace akwai nata namace ya fi yawa tunda daga tun safe har baccin dare suna tare inda ba ya isa zuwa makaranta ba to shi kuma magidanci fita zai je nemo abinci ya dawo to in ya dawo kuma maimakon ya fice tafiya batta da ƴaƴan ya kamata shi ma ya shigo su hada hannu tare a koma tsarin koyawa yaro gaskiya rikon amana rashin kwadayi rashin wani buri koyawa yaro ya koyi yin abubuwa ma da kansa irin su sabgogin gida wanki shara guga ban ruwa irin wa'annan aikace-aikacen duk yaron da ya tashi aka assasa shi a irin wannan to haka zai dore shi ma in ya girma ya tashi gidan haka zai koyar da wani amma yanzu mun wayi gari in kika je gida duk sai kika wasu ma talaka ne fa amma sai ta samu yar aiki ta ajiye a gidanta saboda me ƴaƴan da ta haifa su kwanta su huta yar aikin ne ta dorawa nauyi to balle kuma aka samu masu hannu da shuni sai kika gida ɗaya yana da ma'aikata 10 su suke komi a gidan ita matar uwar ɗan da uban ɗan kowa ya tafi harkokinsa ɗan nan wani zai masa wanka da safe ake mata wanka mai ba shi abinci daban mai kai shi makaranta direba daban in ya je makaranta ya wuni ya dawo wanda zai karɓe shi har sai baccin dare ma kila uwar da uban ba su gan shi ba sai a kwana 7 uba bai ga ɗansa ba bai san me yake ciki ba saboda haka kin ga ko to yaya zai yiwu haka wane ne zai wa ƴaƴan tarbiyya ku iyayen nan dai ku aka ɗorawa ku yi musu kuma shi an kai wato akwai wani abu da mutane ba sa ganewa in za ka koyawa ɗa abu ka yi da kanka ya gani ɗa shi kaman kamera yake in dai kai abu yana kallo kana yi to shi ma zai kwaikwaye ka to amma ka je ka nemi wuri ka zauna ka sa shi ka ce wai ya je da baki haka kai rabbi da shi ai ba zai yi ba ba zai ma dauke ka da wani mahimmanci ba saboda haka gyara yara gyara arewa dole mu dawo wannan kawaici da girmama na gaba riken amana fadan gaskiya rashin lalaci da kokari yunkurin yin abu da kanka to dole mu dawo kansa in ba haka ba mun shiga uku uwa da uba ba su kadai za su yi wa tarbiya ba al'umma na anguwa da mutanen waje kowa da nashi bangare da zai sa hannu a gyara